sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan la'asiriya ranar 14 ga watan Afrilun shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Naziru Ahmad Hausawa zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi sabuwar barazana akan gwajin makamin kare dangi da ake kyautata zaton kasar Koriya ta Arewa za ta yi a ƙarshen wannan makon. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce kasar gumin bom din nan da Amurka ta jefa a Afghanistan din jiya Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar IS guda 36.
Ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji yadda wasu masu fafutukan gadin an kwato 'yan matan Chibok wadda suna ganin kaman matakan da gwamnati take dauka a daidai wannan lokaci da 'yan matan suke cika shekaru uku a hannun 'yan ta'adda wato ba su labunta da shi ba.
Kai a ganin ka yanzu gwamnati ba ta komi?
Sun gwamnati na komi ta fito ta yi magana mana tunda ba ta yi magana ba ta komi.
Har yawa Najeriya kuma sojojin kasar ne suke tabbatarwa al'umman kasar wato damara da suka yi na yakar miyagun ayyuka a cikin kasar sai dai wani mai fashin baki akan harkokin tsaro Abubakar Tsan ya bada wata shawara yana cewa
na biyu su mara mutane suna da rawa sosai da za su iya badawa ta wajen sanar da jami'an tsaro a duk su da suka ga wasu abubuwan da ba su gane ba kamar wasu mutane da ba su fahimci ya suke ba.
A jamhuriyar Niger kuma wato hukumar kare haƙƙin bala'adama ta ƙasar ce take kira ga sauran hukumomin ƙasar da su gudanar da bincike akan mutuwar wani ɗalibi a cikin wata zanga-zanga da ɗalibai suka yi a farkon wannan mako a birnin Yamai. Sadan Mahmud Lalo kuma zai shigo da shirin nasa na duniyar Amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi sabuwar barazana akan gwajin makamin kare dangi da ake kyautata zaton kasar Koriya ta Arewa za ta yi a ƙarshen makon nan, inda ya ce za a yi maganin su abin da ya jawo martanin nan take daga wani babban jami'in gwamnatin ta Koriya a yau Juma'a. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Koriya ta Arewa, Hansung Ryul, ya ce idan Amurka ta yi ƙoƙarin ɗaukar wani mataki na ganganci to haƙiƙa za mu mai da martani da ƙarfin dakarun Koriya ta Arewa. Han ya jaddada a wata tattaunawa ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa muna da makaman ƙare dangi masu ƙarfi a hannunmu, ina tabbatar muku da ba za mu naɗe hannuwanmu mu zuba ido akan Amurka ba. A jiya dai Trump ya faɗi cewar Koriya ta Arewa na aniyar fasa wani makamin nukiliya a ƙarƙashin ƙasa a gobe Asabar domin murnar kewayowar ranar kafa ƙasar da kuma wanda ya kafa ta wato Kim Il-sung. Trump ya bayyana cewar Koriya ta Arewa matsala ce wacce za a magance ta. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce kasar gumin bom din nan da Amurka ta jefa a Afghanistan din a jiya Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar Daesh guda 36, sannan ya ruguza wani babban wajen ajiye makamai. Bayanin da ma'aikatar tsaron Afghanistan ta bayar a yau Juma'a ya ce ba a rasa ran farar hula ko guda ba a harin. Bom din mai nauyin kilogram 10,000 wanda ake kira da uwar bumabumai an jefa shi ne akan sansanin 'yan kungiyar na Daesh da ke kudu maso gabashin gunduman Nangarhar ta Afghanistan jiya Alhamis. Ofishin shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce an gudanar da wannan hari ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron Afghanistan, haka kuma ya ƙara da cewa dakarun Afghanistan na haɗa kai da rundunar Turai ta NATO domin ƙarfafa yaƙin da ake da ƙungiyoyin 'yan tsagerun. Tsohon shugaban kasar Afghanistan Hamid Karzai ya yi Allah wadai da amfani da wannan katafaren bam akan kasar ta Afghanistan. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma rundunar sojin Amurka ce ta ba da sanarwar cewa an tura sojojin Amurka da dama zuwa birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, domin koyarwa da kuma ba da makamai ga rundunar sojin Afirka da ake wa lakabi da AMISOM ko kuma AMISON da ke Somalia a takaice domin yaƙi da mayakan masu tsatsauran ra'ayi. Wannan shi ne karo na farko da sojin Amurka ke dara a ƙasar ta Somalia da yawa, saɓanin soji ƙalilan da ke yaƙi da 'yan tsagiyaru da aka aika a ƙasar tun watan Maris na shekarar 1994. Lokacin da Amurka ta janye sojanta daga ƙasar, bayan da aka kashe dakarun Amurka na musamman guda 18 a yakin da aka yi tsakanin su da sojojin sa kai wanda ya jawo har kai shirin film akai mai suna Black Hawk Down. Mai magana da yawun dakarun Amurka a Afirka, Pat Burns ya fada wa muryar Amurka cewa dakarun Amurka a Afirka za su gudanar da ayyuka da dama da suka shafi harkokin tsaro da kuma haɗin gwiwa da taimakawa al'amuran da ke faruwa a cikin Somalia domin tallafawa magoya baya da kuma ƙawayen Amurka. Gwamnatin Turkiya ta ce za ta sake nazarin yarjejeniyar 'yan gudun hijira da tarayyar Turai ko kuma ta dakatar da ita idan ba ta samu wani bayani mai daɗi ba daga tarayyar Turai, sakamakon toshe damar izinin shiga ƙasashen kyauta ga 'yan ƙasar. Ministan harkokin wajen Turkiya, Mevlut Cavusoglu, ya faɗi haka ne a yayin tattaunawa da yi da kafar yaɗa labarai ta E-Haber a yau Juma'a, cewa shirin 'yan gudun hijira da kuma ba da biza kyauta shiri ɗaya ne. Saboda haka Turkiya na da damar da za ta sake dubawa ko kuma dakatar da ɗaya daga cikin wannan abu idan har samun biyan buƙatar hakan ba ta samu ba. Haka kuma Cavusoglu ya ƙara da cewa Turkiya ba ta da matsala da Rasha a yanzu, sannan za su ƙarfafa ƙarfin dangantaka dangane da ajiye makamai da kuma daidaituwar harkokin siyasa a Siriya bayan zargin gwamnatin Siriya da kai harin makami mai guba da ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a wajen da 'yan tawayen ke riƙe da shi a yankin Idlib. An kama wata mace likita a Amurka wacce ake zargin da yi wa yara ƙanana 'yan mata 'yan tsakanin shekaru 6 zuwa 8 kaciya a shari'ar farko tun kafa dokar haramta wannan ta'asa a shekarar 1996. Jumana Nagarwala likita ce 'yar shekara 44 a asibitin birnin Detroit da ke jihar Michigan. An same ta da laifin yi wa yara mata ƙanana kaciya tun kusan shekarar 2005, kamar yadda mai gabatar da ƙarar kan manyan laifuka ya ba da bayani a jiya Alhamis. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce matar ta aikata mummunan laifi akan waɗanda ba za su iya kare kansu ba. An gabatar da Nagarwala a gaban kuliya a kotun yanki ta Detroit a jiya Alhamis, inda aka ba da umarnin kulle ta sai ranar Litinin domin ci gaba da sauraron shari'ar da kuma irin laifukan da ake zarginta da su waɗanda suka haɗa da yi wa yara ƙanana mata 'yan shekaru 7 kaciya a watan Fabrairu.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yau ranar 14 ga watan Afrilu ne 'yan matan makarantar sakandare a garin Chibok da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su, suka cika shekaru 3 a hannun 'yan ta'addan. Da alama dai masu fafutuwar ganin an kwato waɗannan 'yan mata da ake kira wato Bring Back Our Girls kenan ba su lamunta da ƙoƙari da gwamnatin ke yi ba. Dr. Iman Shehu yana cikin 'yan fafutukar kuma a hirarsa da Salu Garba ya tabbatar da hakan.
Akwai fara 'yan mata 195 a hannun 'yan ta'adda na Boko Haram.
To yanzu ina aka kwana?
A inda aka kwana shi ne wanda suke da haƙƙin su ga cewa an samu an kwato 'yan matan, su muke ma magana har yanzu su ga cewa an kwato 'yan matan. Gwamnati ke da haƙƙin ganin cewa an kwato 'yan matan, don haka dole mu ci gaba da wannan fafatuka. Kowaye shugaban ƙasa haƙƙinsa ne ya ga cewa ya yi abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ta ce shi ne, a kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin a kare shi, a ba shi kariya yadda ya kamata.
To kana ganin ita wannan gwamnatin wane ƙoƙari take yanzu ganin cewa an kwato sauran 'yan matan?
Ba mu da masaniya tunda ita ba ta ba da bayanin abin da take yi ba. Abin da ya kamata gwamnati ce shi ne ta ba da bayani ina aka kwana, tunda aka samu waɗancan 21 ina ake, ba dai a yi shiru kawai ana kallonmu kaman ba mu san abin da muke yi ba. Ai, an daina irin wannan mulkin demokradiyya ake, don haka dole gwamnati ta yi bayani in abin da take yi da maganganun da ake da Boko Haram, maganganun sun rage sun tabarbare. Su fito su ce maganganun sun tabarbare tun watan goma na wancan shekara har yanzu ba bayanin da aka bayar.
To amma gwamnati ta yi kokarin kwato waɗannan 21 da aka kwato wata shekara ta wuce.
Gwamnati ta yi ba kwato su ta yi ba, ta yadda muka ce gwamnati ta nemi yadda za a yi magana da 'yan Boko Haram a sako su. Kuma abin da aka yi kenan.
To an daina irin wannan magana ne yanzu?
Kuma a ci gaba a yi kenan, don amfani da ƙarfin bindiga bai ba da komai ba.
Dr. Ima,
ko guda ba cikin 217 da aka ɗauke, ai ko guda ba kwato ko guda da ƙarfin bindiga ba. Idan uku suka kubce sa'annan 20 guda sai da aka yi magana da yan Boko Haram aka soko su don haka karfin bindiga ba zai yi ba
na yadda ce karfin bindiga ba zai ba kamar yadda ka faɗa amma nace ba irin kokarin da ita gwamnati ta yi na karbo waɗannan yan mata 21 yadda ta yi ta karbo su me yasa ba ci gaba da irin wannan hanyar ba
to ai gwamnati za ta bada abinda na gaya maka kenan tun watan 10 na wancan shekara har zuwa yanzu gwamnati ba ta yi bayani ba a cikin demokradiyya haka ake mulki an aka yi abu ayi bayani ɗan ƙasa su san abin da ake ba ba a zauna shiru kaman ba a yin komai ba kaman an shuka dusa
wato rashin bayanin nan shi ya kawo matsala yanzu koya
cikin matsalolin da wannan gwamnatin ke fuskanta kenan rashin bada bayani don mutane su san abin da ake yi
kai a ganin ka yanzu gwamnati ba ta komai
gwamnati na komai ta fito ta yi magana mana tunda ba ta yi magana ba ba ta komai
to ku a kungiyance me kuke yi
gashi nan mun ci gaba da fafatukan da muke yau shekara uku kenan kuma yau mun kammala abubuwan da muka yi na mako daya da wannan lecture da aka yi da shi sarkin Kano ya bada jawabi a kai
to ko zaka dan gutsura mana abin da shi sarkin Kano ya faɗa
abin da muke shi ne ya faɗa cewa ba shi wa aibatin cewa ana so a sami yancin yan mata in ba an kula da tare su ba musamman sun je makaranta kuma yan matan chibok sun zama babban matsala ga abin nan na yan mata a Najeriya musamman arewa in ba an yi kokari an kwato su ba
wato kana jin abin da ya same wata yan matan chibok zai karya ma wasu iyaye gwiwa ba za su yarda yayan su je makaranta ba yan mata musamman
ai wannan kowa ya san abin da ya faru kenan kuma abin da ke faruwa kenan musamman a nan arewa
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da yan mata Najeriya mu ce
to ma jalla a gaida wato Salu Garba kenan har yau a can kasar ta Najeriya wato sojojin kasar ne suka yi tare yan jarida a yau Juma'a inda suka tabbatar wa al'umman kasar shirin su na yaki da miyagun ayyuka na ta'addanci kama daga masu satar shanu masu garkuwa da bil'adama da kuma wato masu tsafi da mutane kenan wakilin mu Hassan Maina kaina ya halarci wannan taron kuma ga rahoto da ya shirya mana
da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja shugaban aikace-aikace da horaswa na rundunar sojan Najeriya Major General David Amadu yace sojojin za su ci gaba da taka rawa wajen sha'anin tsaron cikin gida mai take operation harbin kunama
Nigerian army is constantly carrying out
sojojin Najeriya na ci gaba da kimtsa jami'anta bisa tanadin rawar da tsarin mulkin Najeriya ya samar don taimakawa a tunkari matsalolin fashi da makami masu garkuwa da mutane matsafin kungiyoyin asiri fadan kabi lanci da na addini da ma sauran manyan matsaloli irin na rikicin manoma da makiyaya a kudancin Kaduna wannan na nufin dole ne dakarun mu za su zama cikin shirin kota kwana don tunkara waɗannan matsaloli
Operation Harbin Kunama 2
Operation Harbin Kunama kashi na biyu an tsara shi ta yadda zai da samar da cikakkiyar nasarar da tuni aka cimma na fitattakar yan Boko Haram daga dajin Sambisa Rundunar sojin Najeriya kazalika za ta yi taro da masu ruwa da tsaki na fararen hula a kafancen na jihar Kaduna da Ganawuri a jihar Filato. Sojojin sun ja hankalin mutanen jihohin Kano, Kaduna, Filato da Bauchi da karsurta da hankali ko su razana yayin da za su ga manyan mayaka cikin shirin damara suna kaiwa da kawowa a jihohinsu. Abubakar A. Tsanni mabudin Bargo da ke zaman Director General na wata kungiyar 'yan kishin ƙasa mai suna Think Nigeria First Initiative da ya yaba wa sojojin ya nemi su jama'a da su ba da haɗin kai don cimma manufar tsaro.
Tunda General Tukurkura sai ya shigo a matsayin shugaban sojojin Najeriya, tsaro ya samu ci gaba sosai tun daga Boko Haram da waɗannan matsaloli da ake samu a cikin ƙasa kamar rikicin Kaduna, kamar na Jos da sauransu. Hakika ba ƙaramin kokari suke ba wanda ya cancanci a yaba musu. Na biyu su ma da mutane suna da rawa sosai da za su iya badawa. Ta wajen sanar da jami'an tsaro a duk sun da suke ga wasu abubuwan da ba su gane ba kamar wasu mutane da ba su fahimci ya suke ba ko ba su gane zirga-zirgar da suke ba duk su da gaugawa su sanar da hukuma don su ɗauki mataki nan da nan wannan insha Allahu na san zai kawo mana ci gaba saboda dole sai da samun labarai za su iya aiwatar da aiki.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Kinin maza daban da na mata soshe wuta gudu barewar daji
a gaida Hassan Maina kaina A jamhuriyar Niger kuma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta INDD ta yi kira ga hukumomi da su gudanar da bincike akan mutuwar wani ɗalibi da ya mutu a lokacin da ɗalibai ke zanga-zanga a babban birnin ƙasar Yame a farkon wannan mako. Wakilin Haruna Mamman Bako ya rawaito mana jawabin Halidu Musa na hukumar kare haƙƙin bil'adama.
Il en résulte les constatations suivantes. Un décès constaté à la morgue de l'hôpital national de Niamey à la personne de Mala Bagale, étudiant inscrit en
Bayan binciken da muka gudanar a ranakun 11 da 12 ga wannan watan, binciken ya gano cewa ɗalibi ɗaya ya rasu, sunansa Malam Bagale, ɗan makaranta hudu na cikin matsanancin hali a asibiti. Sanan tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro da dama sun jikata ta hanyar samun raunuka ba masu tsanani ba. Haka ma an tsare ɗalibai 83 waɗanda daga cikin su 11 iya mata ne. Hasali ma wannan lamarin ya haddasa hasarorin dukiya ta waɗanda ba su ji ba su gani ba da na gwamnati. Kuma akan haka muke isar da ta'aziyarmu ga iyalan marigayin tare da fatan samun waraka ga waɗanda suka ji ciwo.
Présente ses sincères condoléances à la famille du disparu et à la communauté universitaire et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
A cewar Mala Abdani, shugaban kungiyar fafatakar kare haƙƙin ɗan adam INDD ta jamhuriyar Niger reshen birnin Kwandi, ya zama wajibi ga hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta yi kira ga hukumomin ƙasar domin su aiwatar da bincike akan wannan lamarin.
Dole mu jagororinmu zama haka nan suke, su kira gwamnati ya yi kokari a yi binciken waɗannan da aka raunana, haka samu jikata wani, Allah ya amshi rayuwar shi, kuma a gago tabban cike waɗannan a yi musu hukunci idan aka same su kamar gurgudu bisa ga abin da suka aikata. Sun yi kira bangare-bangare a wajen bangaren, kuma su kuma waɗannan ƴan makaranta ya kamata su nemi izina, don doka ta tabbasu izina idan aka yi musu abin da ba su dace ba, suna da damar su nemi izina kuma su yi jerin gwanu, doka ce tabbasu, amma sai da izina. Da izina ga inda za mu bi, ga inda za mu yi, a ba ku jami'an tsaro su kare ku, kada ku shiga hanyar wani, kada ku shiga hanyar wata, kada ku samu kayan gwamnati ku ta wallakewa kamar irin da can inda anka hito. Ya kamata a ce yanzu Niger ta kai wajen idan aka hito, idan wata kungiya ta hito, a ce hada dan kaza ba a jihi ba.
Ita dai sai da ash cewa da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar ta Niger ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta gudanar da bincike mai zurfi tare da yin hukunci daidai yanda doka ta ayyana ga dukkan waɗanda ke da laifi a cikin wannan lamarin na rasuwar ɗalibi ɗaya da kuma jakatar ɗan makaranta da dama a babban birnin Mai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Jihar.
Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, yanzu kuma karfe 11:18 kenan. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ga wannan saƙo.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
To, hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a, ko ya ci abinci, ko ya fito daga banɗaki, ko kuma wataƙila ya zuci kuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kware da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama da cewa jikinsa garko, jikinsa na da ƙarfi, sai samun wato motsa jiki isasshe, ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye, da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta, ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama da cewa in zai atishawa ko zai tari, ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To, ina gan aka bi waɗannan abubuwan, insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara, akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Likitoci mu ɗauki shawararsu.
To ba da la, yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirinsa na duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa wata jaha a nan Amurka na gab da fara samar da ilimin kwaleji ko kuma jami'a kyauta. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo, Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar New York dake nan Amurka ta amince da wani kuduri da gwamnatin jihar ya gabatar mata na samar da ilimin kwaleji kyauta ga ɗaliban jihar a tsawon shekaru hudun da ɗaliban kan kwashe domin kammala karatunsu. Aƙalla iyalai kusan miliyan ɗaya ne za su ci gajiyar wannan shiri, wanda tuni aka fara shirye-shiryen aiwatar da shi. Wannan shiri ya samo asali ne tun a lokacin yaƙin neman zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara, inda masu kada ƙuri'a suka yi ta kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar ta Amurka da su samar da damar baiwa ɗalibai ilimin kwaleji ko na jami'a kyauta. Idan ko har wannan shiri ya kankama, an yi kiyasin zai rika lashe dala Amurka miliyan 150 a duk shekara wajen biya ɗaliban kuɗaɗen makarantunsu. Teresa Lafati da Nick Kell ɗaliban jami'a ne ko kuma kwaleji, a kuma irin tasu fahimtar wannan shiri ne da ya kamata a samar da shi a duk faɗin Amurka ba jihar ta New York kaɗai ba.
We shouldn't have to bend over backwards and literally be
idan aka kaddamar da wannan shiri ba sai mun wahalar da kanmu kamar bayi ba wajen biyan makudan kudaden makaranta na fitar hankali.
The brain can't even comprehend how much it is.
Of all of my friends that either live in England,
kasancewar karatu ba shi da tsada a Ingila da Faransa da sauran kasashen Turai. Abokanai na dake karatu a can sun samu damar yin karatu. Karkari a ce su biya haraji mai yawa, amma a nan Amurka an mayar da batun ilimi tamkar hanyar neman kuɗi.
Versus here where it's almost a for the most part for profit model.
Sai dai wannan tsari na samar da ilimi kyauta ga ɗaliban kwaleji da na jami'a a jihar ta New York. Tsari ne wanda ɗaliban da kuɗaɗen shigar iyayensu ya haura dala 125,000 a shekara ba za su ci gajiyar wannan shiri ba. Hakan ya sa wata ɗaliba da ake kira Zaina da mahaifiyarta Farida Sharif suke ganin akwai buƙatar a faɗaɗa shirin ta hanyar ƙara yawan kuɗaɗen da iyaye ke samu.
I would kind of hope in future at least that
ina fatan nan gaba za su ƙara yawan kuɗin da iyaye ke samu domin mu samu damar cin gajiyar shirin, saboda yanzu ha kuɗaɗen da muke samu na bashi da muke biyan kuɗin makaranta sun sa ana bin mu bashi har dala 200,000.
It kind of puts me in a tough spot because
kuma akwai wuyacin hali. Na so da a ce zan iya zuwa makarantun da mutum ba zai biya kuɗi ba, saboda kuɗaɗen tallafin da nake samu daga wasu makarantun ba sa isa har da rufe gibin kuɗaɗen da nake buƙata.
To sai dai yayin da jihar ta New York ke shirin fara aiwatar da wannan shiri, masu sukar wannan tsari sun ce shirin zai tatike kuɗaɗen jihar sannan ba zai dore ba. Kamar yadda sakatariyar ma'aikatar ilimin Amurka Betsy DeVos ta faɗa a lokacin da ake tantance ta a gaban kwamitin majalisar dokokin Amurkan, inda ta ƙara da cewa ai rayuwa babu abin da ake samu a kyauta. Idan dai aka fara aiwatar da wannan shiri a birnin na New York, kowane ɗalibi da za a ɗauki nauyin karatunsa zai laƙume kusan dala 800,000, kwatankwacin naira miliyan 300,000 a duk shekara, wanda hakan zai sa jihar ta New York a matsayi na 12 a jerin jihohin da ke da karatu mai rahusa a Amurka. Amma kuma duk da haka wannan tsari da ake so a fara aiwatarwa ba zai ɗauke wa ɗaliban ɗawainiyar biyan kuɗaɗen ɗakin kwana ba da kuɗaɗen littattafai da sauransu. Sannan daga cikin ƙa'idojin wannan tsari, ana so duk wanda ya ci gajiyar wannan shiri ya zauna a birnin na New York ya yi aiki idan ya kammala karatunsa, tamkar irin tsarin nan na ba ni gishiri in baka manɗa. To a ɗaya ɓangaren kuma, hukumomin Afghanistan sun ce makekin bom ɗin da Amurka ta suke jiya a kan wata maɓoyar 'yan ƙungiyar IS a ƙasar ya halaka mambobin ƙungiyar 36, kana ya ɓarnata makaman ƙungiyar da dama. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta Afghanistan ta fitar a yau Juma'a ta nuna cewa babu wani farar hula da ya jikkata a harin. A jiya Alhamis ne dakarun Amurka suka saki bom ɗin GBU-43 mai nauyin kilogram 10,000. Wanda ake wa lakabi da bom mafi girma cikin nau'ukan bombomen da Amurka ta mallaka, wanda wannan shine karon farko da aka taba amfani da shi. An saki bom din ne a daidai wata maboyar 'yan kungiyar ta IS dake arewa maso gabashin London nan ga har a kasar ta Afghanistan. Shugaban kasar Ashraf Ghani ya ce an kai wannan harin ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron kasar sa. Wannan hari da Amurkan ta kai Afghanistan na zuwa ne kusan lokaci guda da shugaba Donald Trump ya gargadi Koriya ta Arewa da kada ta kuskura ta yi wani gujin makaman nukiliya yayin da za ta yi wani babban bikin hutu a kasar. Sai dai tuni a yau Juma'a Koriya ta Arewa ta mayar da martani ga Amurka a wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press da ministan harkokin wajen kasar Hanson Ryle. Idan Amurka ta yi gangancin amfani da ƙarfin soji a kanmu, za mu mai da martani da irin namu hare-haren. Ministan harkokin wajen na Koriya ta Arewa ya kuma zargi shugaba Trump da neman tsokana da irin sakonnin Twitter da yake wallafawa a shafukansa. Yanzu dai lokaci ne kadai zai bayyana mai wannan takaddama ta nuna yatsa za ta haifar. Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, hai yau dai Mahmud Lalo na tare da mu zai gabatar da wato ainihin sakonni da ka aika mana.
To Nasiru Adamu Kainuwa Hadeja, sakonka shine na farko wanda kace al'ummar Chibok ya kamata ku dau kaddara idan ƴan matan da aka sace ba a same su ba, domin dubbunne aka sace kuma dubbunne ne suka halaka sakamakon rikicin Boko Haram. Ku dai ku ci gaba da addu'ar Allah ya bayyana su, amma wallahi sojojin Najeriya na kokari sosai wajen ceto duk wani wanda aka sace da kuma kare rayuwar al'ummar kasar. Sai sakon Mahmud Salihu Ƙorannan Moda wanda ya ce Allah sarki kwanci tashi yau shekaru uku cif. Da sace ƴan matan sakandaren Chibok. Muna ci gaba da yi wa dakarun ƙasarmu addu'ar Allah ya ba su nasarar kubutar da ɗaukacin mutanen da ƴan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su. Sai sakon Isa Lawal Gigir, dan masanin Gigir, da Zakariya A. Musa Gigir, duk daga jihar Yobe, Najeriya, waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yau 14 ga watan Afrilun shekarar 2017, ƴan matan sakandaren Chibok waɗanda ƙungiyar Boko Haram ta sace ke cika shekaru uku. Muna addu'ar Allah ya sa a sako sauran ƴan matan cikin ƙoshin lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi sabuwar barazana akan gwajin makamin ƙari dangi da ake kyautata zaton ƙasar Koriya ta Arewa za ta yi a ƙarshen makon nan, inda ya ce za a yi maganin su, abin da ya jawo martanin nan take daga wani babban jami'in gwamnatin ta Koriya a yau Juma'a. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Koriya ta Arewa, Hanson Ryle, ya ce idan Amurka ta yi ƙoƙarin ɗaukar wani mataki na ganganci, to haƙiƙa za mu mai da martani da ƙarfin dakarun Koriya ta Arewa. Han ya jaddada a wata tattaunawa ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa muna da makaman ƙari dangi masu ƙarfi a hannunmu. Ina tabbatar muku ba za mu naɗa hannuwanmu mu zuba ido a kan Amurka ba. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce kasurgumin bom ɗin nan da Amurka ta jefa a Afghanistan ɗin jiya Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ƙungiyar da ish guda 36, sannan ya ruguza wani babban wajen ajiye makamai. Bayanin da ma'aikatar tsaron Afghanistan ta bayar a yau Juma'a ya ce ba a rasa ran farar hula ko guda ba a harin. Bom ɗin mai nauyin kilogram 10,000 wanda ake kira da uwar bama ba mai.
To duka da wannan da muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci, sai kuma an jima kenan za a jibu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu akan wannan shiri, musamman Naziru Ahmad Hausawa da ya taimaka muka gabatar da shirin, da mai bada umarni Julie Gresham da injiniyan na wannan lokaci Mr. John. Baba ya kuma makeri ne nike sallama da ku. A ci gaba da sauraron sashen Hausa da muryar Amurka. Ga shirin yau da gobe tafi.